Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niya Muryar Arewa. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Alhamis 10 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji rigimar da aka yi da wani soja mai karbar na goro ya cire kuɗi ma waɗanda ba su son bin layi na ATM.
Sai zai tsallake mu ya wuce ya je ya sa ATM din ya cire kudi ya sake sakawa ya cire kudi ya sake sakawa ya cire kudi ni da kaina na fusata sai na je na kama jakan fada muka tayar a gojin ranami ATM na ba waɗansu yara ne in suka zo su kuma sai a cire wani abu a ciki sai a ba su.
Za kuma a ji rigimar da aka yi a jam'iyyar APC shiyar Taraba. Baba Yakuma Kiri na tafi da shirin jaridun Ghana. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyi masu saurari amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya dauki hanyar yin tazarci a zaben kasar da aka gudanar yayin da abokin hamayya suke ikrarin an tafka magudi a zaben wanda aka yi a ranar Talata. Hukumar zaben kasar ta ce zuwa daren jiya Laraba an kidaya kashi 96 cikin 100 na adadin rumfunan zaben kasar, inda Kenyatta yake da kashi 54 cikin 100 yayin da shugaban yan adawa Raila Odinga ya samu kashi 44. Jami'an hukumar zaben kasar na da tsawon mako guda su bayyana sakamakon zabe kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada. Sai dai Odinga yana zargin cewa an yi abin da ya kwatanta a matsayin gagarumin kutse a na'urorin kwamfuta hukumar zaben, lamarin da yasa ya ce zaben na cike da kurakurai. Amma shugaban hukumar zaben Ezra Chiloba ya maida martani kan wannan zargi, inda ya ce zuwa yanzu ba su ga wata alama da ta nuna cewa an yi kutse a na'urorinsu ba. Shugaban Kenyatta da Odinga sun jima suna hamayya tsakaninsu, inda a baya suka taɓa karawa a shekarar 2007 da 2013. Had inda zaben 2007 ya haifar da tarzoma da ta kai ga asarar rayuka da dama.
Rahotanni daga Jamhuriyar Tsakiyar Afirka na cewa 'yan kungiyar bada agaji ta Red Cross 6 na daga cikin mutane 30 da aka kashe a arangamar da aka yi tsakanin wata kungiyar tsageru da kuma wata kungiya mai kare kanta. A jiya Laraba bayanai kan wannan rikici suka bayyana bayan da aka kwashe kwanaki 6 ana gwabza fadan a wata cibiyar kiwon lafiya a garin Gambo da ke tazarar kilomita 70 daga garin Bangassou. Shugaban kungiyar ta Red Cross a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka, Anthony Mbambogu, ya ce ya kadu da samun labarin wannan rikicin, inda ya kira ga bangarorin da ke fada da su dauki matakin kare fararen hula tare kuma da mutunta ma'aikatan da ke aikin jinkai. Wannan rikici shine na uku da ya auku a cikin wannan shekarar, wanda yake rutsawa da ma'aikatan kungiyar ta Red Cross. Tsageru a kasar ta Jamhuriyar Tsakiyar Afirka kan kai farmaki asibitoci domin su karasa abokan hamayyarsu da ke jinya.
Koriya ta Arewa ta yi watsi daga gargaɗin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata na ɗaukan matakin soja a kan ƙasar, wacce ke bin tafarkin mulkin kwaminisanci idan har ta ci gaba da yi wa Amurkan barazana. A ranar Talata ta gabata, shugaba Trump ya kaɗa masu adawa da shi da magoya bayansa a gida da waje, bayan da shi alwashin kai hari a kan Koriya ta Arewa, inda ya amfani da zafafan kalamai da suka nuna ƙasar za ta fuskanci ukuba da lugudan wuta, waɗanda kalamai ne da suka yi daidai da na hukumomin Pyongyang. Sai dai General Kim Rak-gyom, wanda shine komandan tsare-tsare na rundunar da ke sarrafa makaman roka, ya faɗa wa kamfanin labaran Koriya ta Arewa na KCNA a yau Alhamis cewa kalaman na Trump duk ashana ne, domin ba abin da zai iya aiwatarwa, inda ya kuma kwatanta shi a matsayin mutumin da baya tona magana kafin ya furta ta, ya kuma ce yin amfani da ƙarfin tuwo ne kadai zai sa ya hankalta. A jiya Laraba, shugaban tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Koriya ta Arewa na iya fuskantar barazana a kawar da ita daga doron ƙasa idan har ta haddasa yaƙi, ya kuma yi kira ga hukumomin ƙasar da su yi watsi da shirinsu na mallakar makaman nukiliya.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tsohon Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ya gudanar da wani gangami domin nuna ƙarfin ikonsa na siyasa, kwanaki bayan da babbar kotun kasar ta haramta mashi rike mukami saboda ya boye adadin kadarorin da ya mallaka. Tuni dai masu sukar wannan matakin da ya dauka suka fara dasa alamar tambaya kan wannan gangamin da ya gudanar, wanda suka ce ya keta doka tare kuma da wulakanta kotun kasar. Aje Laraba Sharif ya fice daga Islamabad, babban birnin kasar ta Pakistan, zuwa Lahore, birnin da aka haife shi dake gabashin kasar. Yayi tafiyar ce cikin wata mota ta kece raini tare kuma da ayar motoci 800 da suka hada da masu zaman kansu da kuma na gwamnati. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a Yola, jihar Adama, an yi wata rigima tsakanin wasu da ke kan layin cire kuɗi a ATM da kuma wani soja da ake zargi da karɓar na goro yana cire kuɗi ma waɗanda ba su san bin layin. Al'amarin da aka ce na neman zama ruwan dare. Sanusi Adamu, gare ka.
Lamarin ya abku lokacin da jami'in sojan dauke da katunan cire kuɗi na ATM ya yi yunkurin cire kuɗi ba tare da ya bi layin ba, kamar yadda tsarin bankunan kasuwancin yake. Al'amarin da jama'a sun fara kokawa da shi. Na tambaye Captain Adamu Gulde, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar soja da ke Yola, ko rundunar tana sane da zargin cin fuska da mutuncin farar hula a bankunan kasuwanci da ake zargin jami'an su da shi.
Idan ya faru dole ne ya samu labarin ba ta wuce awa uku awa uku har ya tsinta da gina ne cikin Yola ne. To ka gani matsalan kenan, yanzu zai yi wuya
na tarar da wani dattijo Adamu Ali da ya ce ba don shiga tsakani da wani jami'in bankin al'umma da ke Yola ya yi tsakaninsa da wani jami'in soja sanye da kayan sarki ba, to da ya ji a jikinsa
sai zo ya tsallake mu ya wuce ya je ya sa ATM ɗin ya cire kuɗi ya sake sakawa ya cire kuɗi ya sake sakawa ya cire kuɗi. Ni da kaina na fusata sai na je na kama jakansa, sai su zo su karbi kuɗi ATM na ba waɗansu yara ne. In suka zo su kuma sai a cire wani abu a ciki sai a ba su, su ma su kama yansu su tafi. Na ta tozar ta mutane a bakin banki lokacin da aka biya albashi.
Kan batun zargin amsan na goro domin su cire wa mutane kuɗi a na'urar ATM, dalili ma da yasa jami'an sojan kan je da katuna fiye da ɗaya. Ga bayanin Captain Adamu Gulde.
Zan je banki da shi kuma kada ka manta muna tsoron sojoji ne suke mu aje ka fiye su dika kuma da dalili sun cika. To kaga nan guraren baban kuna suna zuwa shi ne na rikodo. Idan kuma an suka zo wannan lokaci in ma gudan kuna suka gani cewa don gudun da suke ciki suna suka taimaka muke sai su goma su goma wajen aiki. Samun wani rikodi cewa sojan mu ya zo ya ci bin layi ba ya yanke layi ya musu nawa mutane, wannan kuma mutum ta.
Akwai abin dubawa, in ji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Husaini Hamman Gabdo, tun haƙurin jama'a bai kai ga ƙuriya ba.
Ai kowa ajiya yayi a wannan banki, abin da suke yi ba daidai bane, bai kamata ba, ya kamata su canja wa gabanin su canza su.
Kokari da nayi domin in ji ta bakin hukumomin bankunan kasuwanci da ke Yola fadar jihar Adama kan matakan da suke dauka na kare mutuncin masu mu'amala da su, ya cutura saboda sun ce ba su da hurumin yin magana. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
To gaida Sanusi, kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. To daga Adamawa kuma bari mu tsallaka zuwa Taraba, inda ake ja-in-ja a jam'iyyar APC. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Wannan rikici da ke da nasaba da zaben wakilan anguwanni wato delegate tuni fa ya ja cece-kuce a jihar Taraban. Alhaji Sani Abdullahi Tulu, ɗaya daga cikin waɗanda suka kawo APC a Taraba, ya ce ba zaɓe aka yi ba, batun da kuwa ce na neman raba kawunan 'ya'yan jam'iyyar a jihar.
Babu inda APC a jihar Taraba ta kira wani mai ruwa da tsaki a cikin wannan harka. Ba ma wani mutumin da ya san cewa ma an yi waɗannan abubuwa. Mu dai muna ji ne a Fulani tashi akan cewa an yi replacement a gundumomi, wato ward. ba mu da labari. An ce an yi a local government, ba mu da labari. An ce an zo state, to a jiha ne a nan tukuna muke da labarin cewa ba har an fara waɗannan abubuwa, har wasu committee sun zo. Na fara tambayan kaina, to committee na sun zo, mene ne ya kawo su? Shin sun zo ne akan korafe-korafen da muke yi akan cewa ana yin abubuwa ba tare da 'yan jam'iyya ba, domin su yi gyara, ko kuma akan menene?
To wai ko su ake neman raba kawuna 'ya'yan jam'iyyar ku a yanzu? Haila yau dai gasani tolon.
Muka samu waɗansu irin mutane da suka zo suka ce sun za su tafiya a cikin mu, muka yarda. Shugabansu ke da wuya muka fara samun matsaloli. Kuma mun hange wannan matsalan da muka samu kanmu a ciki, idan ba mu tsaya mun gyara ta ba, zai kawo mana damuwa a cikin jam'iyyar nan, kuma zai kawo mana rashin nasara a cikin jam'iyyar nan. Mun yi ta iyakacin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun gyara waɗannan abubuwa baki ɗaya, amma ba ba mu ƙofa da amincewa domin a yi hakan ba. Irin waɗannan abubuwa ne aka sake zuwa da shi a wannan lokaci da ake ƙoƙarin sake yin zaɓe na 2019. Aka sake kawo irin waɗannan hanyoyi na kasar jam'iyya, wanda kuma yin haka ba zai mana amfani ba.
To sai dai koyan da waɗannan make korafi su ko yan bangaren Senator Aisha Jumai Alhassan na ko cewa an yi zaɓe ba tare da wani sabi daura ba. Alhaji Abdullahi Ade da ke ma zama shugaban matasa na jam'iyyar APC a Taraba, wanda ke tare da bangaren ministan harkokin matan Aisha Jumai Alhassan, ya ce wasu tsiraru ne kawai ke wannan korafi.
Mutum 'yan tsiraru bai wuce huɗu ko zuwa biyar ba za su ce suna adawa. Adawansu ba wani tasiri za ta yi. An turo kwamiti na zaɓe na 3 delegates wanda za su je National Convention. An zo dukanmu da kowane gefe ma kawai a Taraba. An yi zaɓe, an yi meeting na stakeholders. Kamar yadda guideline ya ba da dama a yi ranar 28 ga wata da ta wuce kenan. Ita ce ranar Juma'a. An taru a Northern Zone, Taraba Northern Senatorial District Office. An kira kowaye. Kowa da kowa mai ruwa da tsaki a cikin harkar siyasar APC mun zauna waje guda. Kowa ya yadda ya ci ai consensus. Sun yi mana bayani sun faɗi guideline sun ci ai consensus. Kaga tunda consensus ne kuma ciyamomin nan suna nan duk stakeholders suna nan. An ce to kowa su koma local government su je su tattauna su kawo sunayen mutane uku uku. Kuma haka aka koma aka je aka tattauna aka kawo sunayen mutane uku uku. To duk wani wanda yake yana da korafi cikin biyu ne ko bai da mutane koko yake je wajen taro.
Koma da menene dai, yanzu ko an zura ido ne a gama koma jam'iyyar ta APC kafin shekarar 2019 ganin irin rikicin cikin gida da ke neman dababe jam'iyyar a yanzu. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaida Ibrahima, yanzu kuma bari mu koma gefe guda, baba ya kuma ƙeri ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah ne da yake aiki da wata kungiya mai zaman kanta wadda take da nasaba da nan Amurka, domin ganin cewa nakasassu ana damawa da su musamman a kungiyoyi ko kuma jam'iyyu na siyasa. Za a ji yadda muka tattauna da shi game da manufarsu da kuma abin da suke son cimma a wannan kungiya. To barka da warhaka, mai sauraro zai san ya san da wa muke magana.
Sunana Alao Sunday Afolabi, ne program officer ne da International Republican Institute, wata kungiyan Amurka da take aiki da political parties a Nigeria.
Menene babban aikin da take yi ko kuma ta sa gaba?
Muna dai aiki ne mu ga kan da za samu cin gaban mutanen da suke aiki da kamar su elected officials na political party, kuma kan da za a sa processes na electioneering da za a yi kan da za a yi da yi bisa kaida kuma yin da ya kamata. To muna musu training kala-kala ababen da ya kamata su yi based on sanadiyan demokradiyya. Kuma wani bangin aikin mu da ke da kwarere shine aiki da mutane da wanda suke da kaman su mata, su matasa, kuma da persons with disability, masu special needs,
bukata ta musamman.
To yawa bukata ta musamman su ma, domin kan lura ba su parties din ba mu samu representation na wayannan mutanen na kwarai da ya kamata ba. So aikin da ayara suke yi muna promoting kan da za a same su a cikin party leadership matsayi masu muhimma a cikin party din.
To amma kamar misali yanzu wannan kungiyar ta ku tana aiki da wanda suke aiki a cikin ta, kamar ku kuna da wata nakasa a jikin ku ko lafiyayyun mutane take dauka take aiki da su?
Lafiyayyun mutane ne, kamar ni ne dai, ni ne kamar shugabannin wayannan bangin mutanen da suna da bukata na musamman din nan.
To amma kamar yanzu misali me kuka gani wanda lalle ɗan kasassun Najeriya ke bukata?
Sarari ne domin suna da dan yawa wanda ma ya kamata ƴan siyasa da ƙungiyar siyasa ya kamata dan jawo ra'ayin su zuwa aikatun da suke yi. Amma sarrafin ne kuma da awareness.
Waye da kai
shine kamata yi. Kuma shine ababen da muke yi. Muna maganganu ne da shugabannin ƙungiyar siyasa akan cewa akwai waɗannan mutane ya kamata a jawo ra'ayin su. A je wajajen da suke, because according su state da kaita ga an kebe musu wajajen su kamar colony din su. To a tafi wajajen a musu magana domin su ma dukansu suna buna son su zaɓe su lokacin election. To in an same an included din su a political party process, kaga an samu ci gaba kenan. Kuma tun da aka yi Benjing conference 1995, kaga muryan a kawo mata zuwa siyasa ya ƙaru. Da mata da matashi that's youth. So wayannan su ne kuma muna ganin ya kamata dan a basu more attention, su ma dan jawo ra'ayin su. So sarari ne kawai, just to create space for them.
A basu dama.
Basu dama yawa.
To yanzu misali kaman tunda kungiyar nan tana da hannu da nan misali Amurka, muna ganin yanda nakasassu mu da muke zaune a nan Amurka, muna ganin yanda nakasassu suke da gata a nan, wurin hawa mota, wurin aiki, wurin asibiti da sauran makamantan irin waɗannan abubuwan. Shin kuna irin wannan tunanin ya za a yi ku ga cewa dan ko ta nan ma kafin maganar siyasa za ka ga ba a tafiya da nakasassu a Najeriya akan irin wannan abubuwan? Kullun suna baya.
Rayuwar kowa ana gunka ne, talakawa a duka wayanka ne, mahukumata ma bayanka ne. Rabbana Allah ra'ayi rayuwa ba warwarwa, hukukan mulki duka bai daya, gurguzuwa har da mulukiya kafita.
Na mutuna ne shine in dai mun same, in an same su a cikin political parties, in dai ana deciding, domin parties ne suke kafa gwamnati. In an same su kwararrun su shugabannin a cikin parties, in dai party ya kafa gwamnati, kaga duk wani policy da za a yi za su mai da hankalin a sa ababen da zai shafe su a ciki. Domin yayi kaman shekara 12 yanzu ana maganar disability bill. Amma har gobe ba gama ba same an sa ya zama doka ba. Kuma duk ababen da kana magana kai din nan asibiti ne, hanyoyi ne, in an samu shi disability bill din, tunani ne cewa zai solve wannan problem ne. Amma ba samu cikakken buy-in daga political party leaders ko ba. So tunanin mu shine in an samu an samu wayannan mutane sun shiga cikin party structure. In an zo ana maganar policy da in za a yi ne a kai ma gwamnati a zama doka, ya zama policy na government. In dai su suna cikin party din, za su kare murya a yanda za a samu ababen da zai dan improving welfare din su.
To yanzu misali zaka ga kuna tunanin cewa in suna cikin party kamar yadda kace, irin abin su yi takara koko su yi zaɓe koko takara kuke magana misali?
Ka san shi shugabannin party ma ana takara a kai. So number one, in an samu an ba su sarari, kamar muna da woman leader, muna da youth leader, muna son a samu su PWD leader din a duk party din. So that su a cikin party din ma, su PWD din za su dinga kawo murya akan a ba da sarari ma mutanen su, su ma a ba su ticket na tsayawa election. Ko da ma percentage ne, ko 5% ko 10%. Kaga in an samu kwarere wanda zai iya tsaya takara, kuma yana da wannan waskan kai da zai iya yi, zai iya jagoran an ba shi sai a ba shi sarari, shi ma a ba shi takara, shi ma ya yi. To muna tunani in an samu wanda zai dinga musu magana from within the parties, za a dan samu ci gaba sosai.
To amma misali kana ga mutanen gari, aka ce yau gashi har an kai ga wannan nasarar, har aka ce yau wani mai nakasa ko gurgu ko makaho ya fito misali yana neman takara, kana ga mutanen gari za su zabe shi saboda irin wannan tsangwamar da take tsakanin mutanen gari da masu nakasa, yayin da ake kallon su kawai mabarata?
eh to a gaskiya duk akwai wadansu kungiyoyin da su ma aikin su suna advocacy da an awareness akan mutane su karbe mutanen nan because akwai gaskiya akwai discrimination amma in dai mun increasing advocacy da kuma awareness da ake yi tunaninmu ne with time issues na maganganun discrimination din zai ragu
su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman irin wannan nakasar sukan ji cewa su ma suna baya haka akan kansu suke ji akwai wani abu da kake da shi da zaka gaya musu cewa wanda su kansu ya kamata su bada tasu gudunmawar akai
eh hadin kai abu daya da muka lura shine matsala da aiki da su shine ba su samu ba cikakken hadin kai tsakaninsu kaga su ma a tsakaninsu akwai kungiyoyi kala-kala akwai na su blind akwai na su physical akwai na su akwai dai kala-kala sun kai kaman guda biyar ko guda shida yawwa so amma ba samun cikakken haɗin kai a tsakaninsu shi ne matsalan da muke samu kuma in dai za a samu ci gaba da su kam lallai sai sun haɗa kai shi ne kuma maganar da muke yi da su kullum muna magana da su a samu a haɗa kai kuma mu ma mun zo in an zo magana da su muna kokarin mu samu inda za a samu representation a cikin duk su kungiyoyin da su ma suna da cikin tsakanin junansu.
To mun gode sosai Mr. Sandy da ka samu magana da mu a cikin shirin na kasa ba kasa ba mun gode kwarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Ni ma na gode ranke ne.
To madalla Mr. Sandy mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa tare da mu da fatan za a yi ta samun ire-iren ku da yawa domin agazawa wayannan mutane. A madadin bakon namu da wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba mai nakasa ta shi kai ilimi.
To sai mun aikin gafara an saurari Usman Kabara da shirin sa na nakasa ba kasawa ba baba ya kuma kiri ba kamar yadda na faɗa yanzu dai ga baba ya kuma kirin da sharhin jaridun Ghana.
Zan fara shirin jaridu ne da jaridar The Statesman wacce ta bugo hurucin mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia a lokacin da yake tattaunawa da masu ruwa da tsaki na shirya aikin haji inda yake cewa su yi aikin su yayi kyau kuma su cire tutar Ghana. Jaridar ta ce mataimakin shugaban kasar yayi wannan hurici ne yayin da ya kai ziyara a sansanin aikin haji a birnin Accra kuma aka masa bayani akan yadda ake gudanar da shirya aikin haji na bana. Jaridar The Statesman ta ce da yake bayani ga mataimakin shugaban kasar shugaban hukumar aikin haji Sheikh ICK ya ce a yau Alhamis 10 ga wannan watan Agusta jirgin farko zai fara tashi daga birnin Tamale dake arewacin kasar zuwa kasa mai tsarki Kana. Wasu jiragen hudu a nan Tamale za su bi sahu. Jarida ta ce bayan haka akwai jirage guda 8 da za su tashi daga birnin Accra zuwa kasar Saudiya. Jarida ta ce ana sa ran manyata 6,200 ne za su je haji wannan shekarar. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito cewa waɗanda suka kammala karatun jami'a da ba su da aikin yi sun gudanar da zanga-zanga a birnin Accra saboda gazawar gwamnati wurin samar musu da ayyukan yi. Jaridar ta ce ƴan ƙungiyar masu ilimin jami'a amma ba su da abin yi sun yi shiga da jajayen kyalle kuma suka riƙa kwalaye masu ɗauke da rubuce-rubuce na nuna damuwa da kuma kira ga gwamnati ta samar musu da ayyukan yi. Jaridar Daily Graphic ta ce zanga-zangar taso ta biyo bayan jerin wasu zanga-zanga ne da waɗanda suka samu horon nes-nes ba su da aikin yi suke yi a cikin ƙasar. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta yi kanin labarai mai cewar hukumar lauyan gwamnati ta ce za ta ambaci sunayen ɗaiɗaikun mutane da aka same su da yi wa dukiyar ƙasa zagon ƙasa a cikin bincike da ma'aikatan Auditor General ta yi don ta kunyata su. Jaridar ta ce shirin ambata sunaye da kunyata waɗanda suka ci kuɗaɗen ƙasa wanda hukumar lauyan gwamnati za ta yi zai fara ne da rahoton hukumar binciken kashe kuɗaɗen gwamnati ta Auditor General na wannan shekara da za a gabatar wa majalisar dokoki a cikin watan Yunin baɗi. Jaridar Ghanaian Times ta ce mataimakin Auditor General Gallant Kwasi Akoli shi ne bayyana mata haka a wata hira da ta yi da shi. Daga ƙarshe kuma sai jaridar Daily Guide wacce ta rawaito cewar hukumar birnin Accra ta gargaɗi masu sayar da kaya akan hanyar tafiyar mutane da gadoji da mutane ke amfani da su tashi daga wuraren. Jaridar Delega ta ce wata sanarwa da daraktan hukumar birnin Accra ta AMA Sam Aye Date ya sanya wa hannuna cewar hukumar na shirin gudanar da wani aiki na rage cunkoso da za ta dakatar da ayyukan irin waɗannan masu sayar da kaya a bakin hanyar. Jaridar Delega ta ce hukumar ta AMA ta ce za ta gudanar da aikin rage cunkoson ne ta huskoki biyu kuma tare da taimakon ma'aikatar 'yan sandan Ghana. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amerika.
To a gaida na gwamma, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio America. Sunana Abdulshir Jula Musa Gurbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina son amfani da wannan dama tare da kira ga 'yan Najeriya baki ɗaya, musamman masu yin zanga-zanga na yin murabus ɗin Shugaba Buhari ko kuma ya dawo gida. Ina kira gare su da su daina wannan haukar da suke yi, su dawo su ci gaba da yi wa shugaban ƙasar Najeriya addu'a.
Bai magana Musa Musari daga jihar Yobe a Najeriya. A gaskiya martani da jam'iyyar APC ta mayar akan masu zanga-zanga akan Buhari ya yi ba murabus. Gaskiya wannan martani ya yi daidai. Banda rai lissafi, shugaba Umaru Yar'Adua shekara nawa ya yi yana mace ma da a gaya Najeriya. Balle mutumin da yana nan lafiya dau, mutane suna kai masa ziyara ana gaisawa da shi, yana mu'amala da mutane, yana kominsa a hannunsa yake. Amma a zo a ce ana zanga-zanga wai da ba Muhammadu Buhari a kalle ce da tsarin mulkin Najeriya wai ya yi murabus.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Nishayi na garin Garbace dai kamar kuma ta Bali ta Taraba tarayyar Najeriya. Hakika wannan gano kuɗaɗe da hukumar DSC ta yi abu ne mai matuƙar muhimmanci ga al'ummar Najeriya, kuma muna yabawa hukumar nan ta DSC dangane da take gano almuntahana da rufe ciki da aka yi da kuɗaɗen al'umma na rayar ƙasa. Da fatan Allah ya taimake ta.
Daga Alhaji Manilu ɗan uwa mai Allah na garin Jiga, ina kira ga mataimakin shugaban ƙasa Yemi Asibanjo, Asibanjon aiki, Asibanjon sanin ya kamata a dubi 'yan Najeriya halin da suke ciki, a san abin da ya dace, an ba gwamnoni kuɗi ko wani ya yi linkin.
To yanzu kuma mun kawo ga ƙarshen wannan shirin, sai kuma a saurari labaran duniya, amma a taƙaice ga Lalo.
Ibrahim shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya dauki hanyar yin tazarci a zaben kasar da gudanar yayin da abokin hamayya suke ikrarin an tabbata magudi a zaben wanda aka yi ranar Talata. Hukumar zaben kasar ta ce zuwa daren jiya Laraba an kidaya kashi 96 cikin 100 na adadin rumfunan zaben kasar, inda Kenyatta yake da kashi 54 cikin 100 yayin da shugaban yan adawa Raila Odinga ya samu kashi 44. Jami'a hukumar zaben kasar na da tsawon mako guda su bayyana sakamakon zabe kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada. Sai dai Odinga yana zargin cewa an yi abin da ya kwatanta a matsayin gagarumin kutse a na'urorin kwamfutar hukumar zaben, lamarin da ya ce zaben na cike da kurakurai. Rahotanni daga Jamhuriyar Tsakiyar Afirka na cewa 'yan kungiyar ba da agaji ta Red Cross 6 na daga cikin mutane 30 da aka kashe a rangamar da aka yi tsakanin wata kungiyar tsagero da kuma wata kungiya mai kare kanta. A jiya Laraba, bayanai kan wannan rikici suka bayyana bayan da aka kwashe kwanaki 6 ana gubza fada a wata cibiyar kiwon lafiya a garin Gambo da ke da tazarar kilomita 70 daga garin Bangassou. Shugaban kungiyar ta Red Cross a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka Antoine Mbuabogo ya ce ya kadu da samun labarin wannan rikici, inda ya kira ga bangarorin da ke fada da su dauki matakan kare fararen hula tare da mutunta ma'aikatan da ke ayyukan jinƙai. Koriya ta Arewa ta yi watsi da gargaɗin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata na ɗaukan matakin soji a kan ƙasar wacce ke bin tafarkin mulkin tsarin wato kwaminsanci, inda har ta ci gaba wato idan har ta ci gaba da yi wa Amurkan barazana.
To nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin kwata-kwata. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abo da injiniyarmu ta wannan lokacin Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.